أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya saki hali mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Usama ibn Zaid dake nan a garin Pampo kan titin Birnin Cape Road dake nan jihar Sokoto inda muke ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata mai albarka na Ramadan yau muna 13 ga watan Ramadan na shekara ta 1447 bayan jira da sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da 20 nawa yau biyu ko biyu ana ga biyu ga watan 3 na shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasi na 13 a cikin tafsirin suratul baqara wanda aje mun kwana kan aya ta 291 yau kuma zamu tashi daidai aya ta 292 a cikin wannan sura mai albarka ta suratul baqara wato ayatul dayn atwalu ayatin fil qur'anil karim aya mafi tsawo a cikin alqur'ani mai girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا جناح عليكم ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
Na'am. To sai Allah subhanahu wataala yake cewa Ya ayyuhallazina amanu ya ku da suka yi imani idza tadayantum bidainin idan kuka kulla wata mu'amala ta bashi tsakaninku ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambatawa zuwa wani lokaci sananni to faktubuhu ku rubuta shi duk lokacin da wani ya rance wani abu a gurinka ko ka bashi sako ko sabtu daga nan zuwa lokaci kaza to a yi dauki takarda da biro a rubuta adadin abin nan da aka biya da kuma lokacin da anka ayyana za a basuwa Allah ce to ai haka nan shi ko asali idan Allah subhanahu wataala yi umurni ko annabin sa to wajibi ne ba za a ciratar da shi daga cewa wajibi bane sai an samu wani nassi da yayi kaidi ko ya nuna cewa abin mustahabi ne ko kuma ba wajibi ba to idan muka dauke shi a matsayin a wajibi to ya nuna kenan duk lokacin da aka kulla mu'amala ta bashi to dole ne a yi rubutu bisa ga umurnin Allah duk da cewa zamu ji zance mafi inganci na maluma shine wannan rubutun mustahabi ne amma dai Qur'ani ya kwadaita ya zaburar da mutane akan rubuta irin wannan mu'amala tsakanin mutane sai Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yaktub bainakum katibun a samu katibun marubuci yaktub bainakum ya rubutu tsakanin ku a samu sakartare wanda zai rubutawa ya rubutun nan bil adl da adalci ko kai kowa ya rubutu kai da ka ba da bashi to bai halatta kai ka rubuta ba ko kai da an ka ba bashi ba ko an ka ce ku rubuta ba ma'ana da wanda ya ba da bashi da wanda an ka ba to cikin su babu wanda Allah ce rubutu wani za a samu a daban ko da sun yi rubutu sai ya rubuta wala ya abakatibun ayyaktuba kama allamahu Allah kada shi mai rubutu ya ki rubutun abinda an ka ce rubuta kamar yadda Allah ya sanar da shi ya yi kokari ya rubuta yadda an ka ce rubuta kada ya ki rubutawa domin yana yiwa ya zama wadanda zai rubutun gare su ba su iya rubutu ba to kada ya tawaye kamar yadda zamu zo mu ji Allah ya ce to kada ya ki sannan idan an neme ka ka rubuta kada ka kiya falyaktub lalle ya rubuta umurni ne daga Allah subhanahu wataala وَلْيُمْلِلْ لَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ wannan wanda ya ci bashi wanda haƙi yake a kansa to sai ya masa imla'i sai ya masa shifta sai ya fada yana rubutawa sai ya masa dictation Allah ya ce haka za a yi misali alaramma ya ara mini naira 10,000 daga nan zuwa watan Zulhijja to ni zan ce yau ranar attarin 13 ga watan Ramadan ni da an ka ba kenan Mala Abdul Wahab ya bani aron naira 10,000 kuma insha Allah ɗaya ga watan Zulhijja zan bashi kuɗin nan ni zan faɗi kaga iyaka shaida kenan don haka da an dauko ni Isma'il ranar kaza ga watan kaza Abdul Wahab ya bani kaza kaga iyaka hujja kenan wato shi yasa Allah ya ce to shi wanda an ka ba bashin shi zai ma fadi shi zai dictation wal yattaqillaha rabbahu Allah ce ya ji tsoron Allah ubangijinsa shi mai rubutun kenan wala yabkhas minhu shay'a kare ya rage komai cikin abin da anka ce rubuta domin ana ya samu situation waya bai su wadanda aka rubutun ba sai komai ba shi wanda ka rubuta shi ya rubuta haka yana ya rage yana ya karawa kuma al'adar mutunci ya ka dau lokaci yana ya manta wani abu kamar yadda kuka jijiya mun karanta hadisi da ke da alaka da wannan annabi adam ba wai ya yi shi bane da son ran shi mantuwa ce kai karan kanka za ka yi abu nan da kika mance balle shekara 1000 Allah ya samu dace to sai Allah yake cewa wala yabkhas minhu shay'a kada ya rage wani abu daga cikin haƙin wannan mai haƙi fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw da'ifan idan ya kasance shi wannan da za a ba warance to safihan wawa ne ba shi da wayo aw da'ifan ko kuma yana da rauni ila makaho ne ko kurmani ko wani mai irin wannan sifa wanda yake yana da rauni la yastati'u an yumil ko ku baya yin imla'i saboda mai bebe ne huwa shi falyumlil waliyuhu bil adli to waliyinsa majibincinsa to ya zo ya faɗi wannan cewa zai karɓi bashi adadi kaza kuma zuwa lokaci kaza kaga shari'a kaga wannan don yana disability ba a ce kar a bashi rance ba amma ya zai yana da garanto shi aka magana anan na'am imla'i shi ne dictation shi yasa na haɗa kalmomin guda uku shifta ka faɗi ana rubutawa ko shi ne imla'i yawwa shifta aka ce mai da Hausa ko Allah ce sannan ba ku dai za ku ba da mai ba da bashi da wanda aka ba da mai rubutu wastashidu shahidai ne min rijalikum ku sanya shaidu guda biyu daga cikin mazajin ku a samu shaidun mutum biyu su zama su a shaida in aka gama sai su yi signing ga yana su a shaidu cewa an baka arun kuɗi adadi kaza ko an baka salam domin Abdullah bin Abbas ya ce ayat ta sauka dalilin wani cinikayya da mutanen Madina kai shi asali ya suke yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya tafi Madina ya isko mutun na iya dauka kuɗi ya baka ya ce nan da shekara biyu ka kawo abu kaza ila kayan gona ba tare da sun sa adadi ba na kwanuka ko lokaci kaza ila kairi a ce wata kaza ko ba a rubuta ba babu rubutu tsakanin don haka da bai wani ya gara makila ma ka mutu sai ya deny ne yace ai bai ka basuwa ba koko yace a ya tsaye kaga babu hujja to sai annabi yace don haka man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin ma'lum sai ai ta sauka ta karfar da wannan magana cewa duk abin da za a yarjejeniya na bashi kuɗin buhu uku na dawa ko na masara zuwa nan da shekara biyu wata muharram masalan 10 ga wata muharram zai kawo mini kayana ga shaidu ga kaza da sauransu to sai za a yi ta kunshi duk wani mu'amala ta bashi to Allah ya ce wastashiru shahidain min rijalikum ku sanya shaidu guda biyu daga cikin mazaje Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu maza ba ana iya samu lokacin da ba a samu maza ba kuma ga ana emergency akwai uzuri fa rajulun to sai a samu namiji guda wa mar'atani da mace guda biyu mimman tardawna min ash-shuhada daga cikin waɗanda kun kai da su zama shaida kaga kenan ana iya samun ga mazaje amma ba ku yi da shaida su ba suna da matsala kila zuwa ga suna ci a su lalle ba san da wanga ba to in an samu haka nan kuna iya samu tan duka an tadilla ihdahuma hikimar yin haka shine idan ɗaya su tammance fato zakira ihdahuma al-ukhra sai guda ta tunatar da guda kaga yana kokolwan namiji ta hita mace rike abubuwa ko karatu maza sun hi rike fa domin zaka ga mata lokacin ana aji sun hi kokari amma da ba sai karsa ina ilimin nasu yake ya bace saurin bacewa gare su amma zaka ga ko hatta kurani zaka isko in ma walima akai zaka isko mata sun yi yawa ga sunan su 100 amma ilimin bai zuwa ko ina maza na hakomi su a komi ko ina saboda Allah subhanahu wataala ce inna sa'yakum lashatta tsarin halittar ba guda bane to kamar yadda muka faɗi daga farko ga mu yi da fasara ayat ko bari mu isuwa da yahi sai mu ji bayanin namu to sai Allah subhanahu wataala yake cewa fatadhakira ihdahum al-ukhra wala ya'ba ash-shuhada'u idha ma du'u Allah ce kada shaidu su ki zuwa ayan kire su kuskure ne kas shaida kake akake ka boye shaida ba su haka a ciro Allah wani baka nan lokacin da abu karci a ni ba sani wurin bai isun zuwa kotu amma inda go mutane ma dazu wani ke ga mai Abdullahi da ya kawo ni ga wai ke ji dazu ya isko wani case sai zai tsaya sai wani cibe ina ruwanka duk dai a kire ka shaida kaga mutane na kokarin hana mi shaida ko ba ga zo ka shaida ba Subhanallah to Allah shi kare mu. Ka tsoro shi da ko? Wallahi ma akwai abin da yake tsoro lokacin wani ke cewa akwai lokacin da suka tsanci wata waya. Sai yake ce mai wayar a ƙarshe suka yi shawara ya za a yi da ita. Ka dai san babbar waya musamman yanzu. Nace to kuna ganin ba ku kai mu hukuma suka ce ai ba ku sauna ba kai malam. Ai suka ba wani labari ko an kai mu hukuma ne sai mai waya ce ai ba wayan nan dai ta bace ba to sai ce a to kaga shi yasa fatawa ka canza dai ne saboda yanayi da lokaci kwarai ku don kaga abin da ka kallon ka kai mu yan sanda shikenan ka haita saboda me wai don kanka ci amana baka je ka sai su hukuma za to wai kaga ra maka kai din kila ma mai waya a rezo abin ya dawo kanka kaga matsala ne to Allah ya sa mu dace to an haka ne kaga amma akwai lokacin da din shedat ana buƙatar ta kuma bai zama komi don ka zo ka sala dai ce da kuma abin ganin mutanen mu don ka zo kotu ba canye ka zai ba Allah ya sa mu dace saboda ka taimaki mai gaskiya shaida ka za ta taimaka sai ka abin nan Allah ya ce wala yu abashu hada wa idha madu kada shaidu su ki zuwa an kire su wala tasamu sai Allah ce kada huku jike wuya an taktubu hukurubu ta bashi nan sahilan karami ne au kabiran ko ba ila ajali zuwa lokacin da an ka ayyada din na a rubuta ai shi rubuci kar ku ji gajiya ko kana kuna ganin ba komai bane a ku rubuta zalikum aqsatu inda Allahi wa aqwamu lishahada Allah ce abinda yasa shi yahi adalci a gurin Allah haka yahi adalci ba awa kada da ba zo ana tarantance cewa a wallahi 10,000 na ce a wallahi 11,000 na a ai an rubuta takaddara na rubuce wa aqwamu lishahada kuma tahira cewa ga shaida wa adna Allah tartabu kuma tahi kusa bisa ga kuyi kokonto ba za ku yi kokonto ba ba za ku yi shakku ba akai domin ga takadda to in aka dauki wannan aya kenan ya nuna duk cinikai yadda za a yi kamar da can gaba gaba aya za ta ce wa ashiru za ta baya to ya nuna kenan duk cinikai da za a yi to sai an yi rubutu ba ma bashi dai ba salati illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai in kasuwanci ne da kuke yi kai tsaye yanzu na zo da wurin malam bika na ce ba ni kaza ba sai an rubuta ba an ce kaza an fahimta to shi sa suma da suka ce wannan istisna'i ne munqati'i domin ai ita cinikayya ba bashi bace sai an gano kenan wai har cinikayya kenan a rinka ba da receipt an gane akwai ko cinikayya shi ma a rinka rubutawa an fahimta ko kuma za a ko bashi ne indai ba wani bashi bane wanda bai kai kowa illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna ha bainakum sai dai in ya zama cinikekeniya ce wadda me nan take kuke yin ta tsakaninku kila yanzu ka an shi wani abu gare an jima za ka kamai to wannan babu lahi a ce sai an yi ta rubutu akai kaga an sawwaka domin aka ce duk wani cinikayya kila kaka zo yau ka ansa an jima haka mai goyi ma haka ai ce ai ta rubutu akwai halsu a ciki shi ko addini duk abinda adda haraj Allah ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai samu hukunci da wahala a cikin addini ba a ce ka zo ka anshi fiya wata guda har an jima ka dawo sai a dauko a rubuta da shedu guda uku kaga abin ya zama wahala shi yasa yana cikin muqabala lokacin da aka yi da Ibn Hazm az-Zahiri kusan shi duk zahirin nasi shi yake riko akai sai an ga ce mai to yanzu game da zance Allah da yace wa ashiru idza tabai'atun duk cinikin da zaku yi sai kun yi shaida ya kake applying wannan aya ka gangace haka nan ko ruwa ka sai yake nan sai ka kira shaidu kai kaza shi ka nuna kenan ba baka ibin zahirin nasi dole sai an san fassara ta magabata da sauransu shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to falaisa alaikum junahun nan kan babu laihi gare ku in cinikayya ce kuke yi nan take tsakaninku Allah taktubuha ba sai kun rubuta ba amma dai sai Allah sai ki cewa ashiru idza tabayatu amma ha ku rinka shaidu in za ku cinikayya tsakaninku ku rinka sa shaidu a rinka shaidu kaga don kakku jidun Allah ce babu lahi gare ku in cinikayya ta sai ku dauka to shikenan a Allah ce amma dai ku rinka sa shaida shaida na da muhimmanci to da wannan malami suka ce ba wajibi bace wannan duk girman wannan aya mustahabi ne take karantawa da bashin da duka shine zance mafi inganci na zantukan malamai wala yudar katibun wala shahid Allah ce kada fa ya zan kuma an cutar da shi mai rubutu ko kuma shaidu ya zan dalilin shaida su yi ta wahala an fahimta ko kullu sai an ta an tattale su kotu an kai su da kudin su kila ba mu zo kuma su zan suspect eh dinda sun fara zuwa da bias abin kaga alkali da ayi laki musu yace ai kaza kaza da sauransu kada ya zama cutarwa gare su sannan shi sakatare da an ka sa shi za a amintacce kada ba ai ta zargi ne a shi ya kara ai kaza kaza Allah ce kada a cutar da su wa in taf'alu in kuka aikata haka fa innahu fusuqun bikum wannan fasikanci ne kuka aikata ga kawunanku Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ga dokokin sa wa yuallimukumullah Allah yana sanar da ku ayoyinsa da hukuncin sa wallahu Allah bi kulli shay'in alim ga komai ainihin masani ne to kamar yadda malamai ke kawo fa'ida anan suke cewa wattaqullah wa yuallimukumullah wato ayat tana nuna ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku sai zan tana da alaka da abin da abayanta sai zaka ba wattaqullah mubtada ne wa yuallimukumullah khabar ne bana ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ilimi ya nuna kenan takawa na sa mutum ya samu ilimi wasu malamai suka ce a bata da alaka da ita bata da alaka da wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkanin komai to kamar da ambata mahiyar malamai sun tai akan cewa rubutun wato ainihin an so ayi shi ne yasa Ibn Kasir ke cewa wani zai ce ga aya ga hadisi ya tabbata a cikin Bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummatun ummiya, mu al'umma muke wanda bamu iya rubutu ba, bamu iya karatu ba, domin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mutanen Makka wurare da dama, kuma an aiko shi ne a cikin su. Al'umma ce da ba su ba rubutu muhimmanci, duk da akwai wasu da suka yi rubutu a cikin su kamar irin Sayyidina Umar da sauransu, amma al'umma ce wanda ba su damu da rubuta abubuwa ba da tsarawa. Misali a cikin suratul Juma'a Allah ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, shine wanda ya aika a cikin ummiyai, sune wato mutanen da ba su iya rubutu ba su iya karatu ba. Kaga ya tabbatar da wannan siffa ta su. Sannan a wani rike ta kadhalika qala alladhina la ya'lamuna, wadannan da ba su da ilimi sune mutanen Makka. Shi karan kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da wannan siffa a cikin suratul A'raf, alladhina yattabi'una rasulan nabiyal ummi. Ka gani ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahri bihi man nasha. To shi yasa annabi ce mu al'umma muke wadda ba mu iya rubutu, ba mu iya rubutu ba, la naktubu wala nahsu. To shine Ibn Kasir yake cewa famal jam'u bainahu wa bainal amri bil kitaba. To ya za a hada wannan hadithin da wannan aya da ta yi umuni da a rubuta abubuwa. Wal jawabu anna ad-dayna min haythu huwa ghayru muftaqirin ila kitabatihi aslan li anna kitaballahi qad sahala Allahu wa yassara hifdhuhu 'ala an-nas wa sanana aidan mahfuza. Yace harkul lamari kamar da koda ga in banda alqur'ani mai girma da kishi alqur'ani ya sauka ne a jibrilu na karanta ma annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam na haddacewa, kaga shi ba ba rubuce sauka ba, amma lokacin da ake masa wahayi yakan umurci sahabbansa su rubuta duk ayat da aka saukar, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umuni da a rubuce ta. Shi karan kansa Qur'ani ishara yake, yake ta zalikal kitab, wannan littafi ba a kiran ko abu littafi sai yana rubuce ka Qur'ani karan kai ne tun ka mai a rubuta shi yana ishara da cewa shi littafi ne, illa dauko shi ne da ake yake zama kaman magana amma asali rubuce yake. To shi ba shi ba ba, ba shi da alaka da wannan don a rubuta, saboda abu ne wanda yake mu'amala tsakanin mutane. Haka farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rubuta maganganun sa wadanda ba Qur'ani ba, yace la taktubu anni shay'an ghayra al-Qur'an, kada ku rubuta wani abu daga gare ni in ba Qur'ani ba. To amma daga baya an samu hadisi da yawa da suka yi rangwame akan rubutawa, wanda wannan yana da cikin shubha, wasu da ke ce ai to kaga ma annabi ya hana rubuta hadisi, amma duka malaman sunna suka ce abinda a hikima ciki shine farkon lamari sahabbai ba su iya bambance alqur'ani da maganarsa ta yau da kullum, saboda duka daga bakin sa suke fitowa. To amma daga baya yau da kullum ta sa sun gane wannan qur'ani ne, domin tsarin maganar ma qur'ani ba daya take da hadisi ba, yanayin tsarin zancin daban yake saboda magana ce ta Allah. Sannan lokacin da yake fada alqur'ani ya shiga wata yanayi wanda ba irin yadda yake fada hadisi ba, to daga wannan suka gane cewa wannan qur'ani ne, wannan hadisi ne. Haye zan ya ba su dama musamman kamar da yazo a cikin hadithin Abdullah dan Amr dan As, yace na kasance duk abin da annabi ya faɗa ina rubutawa, sai suka ce ya za ka rinka rubuta duk abin da ya faɗi alhalin wata rinya kan shiga wata damuwa ko ya fushi ko wani abu, sai annabi ce kai ka rubuta duk abin da kaji wannan halin shi nawa ya faɗa, ba abin da zan faɗa sai gaskiya. To daga lokacin sai ya rinka rubutawa. Haka a kudubarsa ta fatahu Makka a Hajjatul Wada'i yayi huduba mai tsawo, sai wani da ake ce ma Abu Sha sai ce ya Rasulullah oktub li, a rubuta min wanga bayani da kai, ina son in rike wanga bayani da kai. Annabi yayi jawabai da yawa a wannan lokaci, sai annabi ya ce oktub li Abi Sha, a rubuta ma Abi Sha, a rubuta masa, kaga ba alqur'ani bane yace a rubuta masa. Shi yasa Imam Bukhari a cikin sahih ya kawo halaccin rubuta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sama gabata kamar Umar dan Abdul Aziz shine farko wanda ya fara umurni da cewa a tattara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya umurci ɗaya daga cikin malamai a Madina wanda aka ce ma Abubakar ibn Hazm, yace ka tattara min duk hadisan da ka sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin kada su bata, sai ya fara rubutawa. Daga baya Imam Malik shi ma ya zo rubuta, haka dai aka ci gaba da wallafe wallafe na littafin hadisi maganganun da aka ji su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta hanya mai tsari ta yadda babu wasu al'umma da ke bin wani addini da ke da tsarin wato documenting na maganganun wanda suke biya irin yadda musulunci ke da shi. Saboda me? ba za a dai rubuta a ce wata rana annabi yayi kaza ba, da kaji wannan ma akwai rauni, a'a sai an samu isnadi daga wani zuwa wani, kuma wanin nan an san shi, an san tarihi ne, an san nagarta tai. Haka suka rubuta littattafan nan cikin kokarin da suka yi. Allah ya saka musu alkhairi. Daga cikin shi ne ke cewa now Abu Sulaiman yana ambata yake cewa wani mutum ya kasance a wurin Ka'ab ibn Malik ko Ka'ab ibn Hujra, ɗaya daga cikin Ka'ab din nan sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama. Don da mun jije wannan aya ta nuna halaccin rubutu ko da ma encouraging mutane akan rubuta bashi ko ta mu'amala ta kasuwanci a rubuta, za a bi a yana rubuce. To shine Ibn Jurayj yake cewa mani dana falyaktub wa man ibta'a falyashhad, duk wanda ya ci bashi ko ya bada bashi to ya rubuta shi. Haka nan duk wanda ya sai wani abu ko ya sai suwa to ya rubuta. Kaga halacin receipt ko kaga Baba Ture yazo da receipt ba kenan. Gaya Al-Qur'ani wa ashhadu idza tabaya'tum, ai shaida ce domin zai rike nashi sannan ya baka na customer ko customer copy. Allahu akbar. Wallahi an kallura duk abubuwan ga da suke yi tai kawai mai dabbaka karanta Al-Qur'ani ce suke da hadisi wa. Dazu da safi karatun da muke jirga, mallaya ba da misali na dudda da tsaftar gada annabi ke ta yawan yi yake kwadaitar da mutane ta sahabbai akai, cewa duk karanci duk bayan kwana 40 in ma ka dade baka tsaftace jikinka ba da gashin mara da gashin hamata da menene mutun yayi. Kadiba yadda hadisi suka zo da yawa akan haka, yace amma abin banta kai ci wata likita a Kano ke ambata cewa sun yi samu wannan matsala musamman wurin operation ga matan musulmi. Kariba ha gani, amma su kahirewa ba su da wannan matsala. Ko gobe haka liko kristoci kullum ina buga wannan misali, wallahi abu ne wanda haka yake. Zaka ga wallahi yana da wahala kaga krista hauru ne sun rubi, yana da wahala. Kuma mu adda hadisai da yawa da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam na kula da bakinsa sallallahu alaihi wasallam. Kai da a ce lokacin nan ne da adda makilin da abubuwa na tsaftace baki ya kake tunani. Huzaifa ya ce ko da daddare annabi ya tashi ya shusu fa sai ya goge bakinsa. Aisha an ka tambayeta mi annabi ka fara yin shigo gida, tace asawaki. Kariba fa ran da zai bar duniya sunna ta ƙarshe da ita ce asawaki. Kadiba amma wai sai ka rasa ina karanta musulunci take, mun aje su da ba su ko da abin da cikin littafin su su ka dabbakawa ka ji manta kai ci. To haka wallahi akwai man mamaki. Har ma ta kai in ana son a gane na Allah sai a ga baki ni daje daje da guru. Ya ce kaga wali kaga ne shi zaddauda. Kaga an juye sama ta koma ƙasa. Alhalin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana son turare, yana son zuma, yana son tsafta. Komi Annabi wari wari ba wannan bai son shi. Abinci an yaga albasa da abuwa bai ci saboda kada bakin shi canza. To Allah ka diba. Wannan shine mai gidan mu, shine abin koyin muwa. Shi yasa Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, wallahi in kun kabi shi sai kun shirya. To yau turawa suna bi shi ga rayuwa ta lifestyle nashi, ka fahimta? Sun ka aje kaya ne na addini amma sun ka bi shi ga tsarin rayuwa ta, mu ko mun ka aje ko addini ma ba biya ta muka yi ba, suna ɗaya ne. Allah shi sa mu dawo mu bi tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma da Allah ya zo game da yace laqad kana lakum fi rasulillahi, an ce akwai hikima cikin wannan aya. Wato Allah ya ce akwai abin koyi game da annabi, kuna da abin koyi, is your role model, abin koyin kuna fa, wato ba ga addini ɗaya ba. Inda Allah so sai ya ce game da addini, amma sai ya ce game da sha'ani ne gaba ɗaya, to kuna da abin koyi. Su hana ce ya hi kowa kahirai, to in ka zan iri ne ai shikenan. Inda iri ne na ko masu koyon masu kofin ɗabi'u ne da rayuwa ta yi da duniya ta gyaru. Shi yasa sahabbai suka bambanta da kowa saboda suna kokarin acting da koyi da shi sallallahu alaihi wasallam ta komi. Sai na amince ce wallahi lokacin mu naga mutum in yazo yana warin tafarnuwa da albasa sai annabi ya sa an dauke shi a hidda da shi nesa tare da ko annabi sallallahu alaihi wasallam na respecting mutane, yana girmama mutane, amma saboda wannan abu bai iya tolerating ne, bai yadda. Da Allah ku diba ku gani sallallahu alaihi wasallam yana shati kansa, yana kaza don haka a cikin komi annabi sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne gare mu to shine wannan magawaci ke cewa don haka in za ku saye ku rinka sheda sai katada ya ce ai wata rana ka abu ya ce mun dalibansa hal ta'lamuna mazluman da'a rabbahu falan yustajab lahu shin kun san wani da an kazalunta wanda ya roki Allah Allah ya kiyansa mai in ba ku labarin wani da an kazalunce shi an ko zalunce shi kun ko san Allah ya ce duk wanda an kazalunta addu'a ce ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji faqalu wa kayfa yakunu zalika su suka ce ta yaya za a zalunci mutum ya addu'a Allah ya kiyamsa su magabata sun san suna da yaqini qala sai ce rajulun ba abai'an ila ajalin to mutum ne wanda ya sayar da wani abu zuwa wani lokaci ya bada bashi falam yashhad wa lam yaktub bai sa sheda ba kuma bai rubuta ba dabba sai an ga kibiya ne falamma halla maluhu jahadahu sahibuhu lokacin da lokacin biyan bashi yazo sai wanda ya bada bashi ya ce shi kam ba ai haka ba sam fada arabahu falam yastajib lahu sai ko roki Allah Allah ya san mai sai ko Allah bai ya san mai ba saboda mi لأنه قد عصى ربه saboda ya sama ubangiji shi ma bai bi kaida ba amma wannan hikima ce da su malamai suke kawo domin kwadaitar da mutane akan kokarin bin shari'a a daga cikin hujjojin da suke cewa idan akwai amintaka kamar da zamu zo mu ji wannan aya ta gaba fa in amina ba'dukum ba'dan ko yace da wajibi ce amma sai an ka share ko an ka sassautar da hukuncin da wannan ayar ta zo baya da Allah ce fa in amina ba'dukum ba'dan in kun aminta da juna to ba sai kun rubutun ba domin yin rubutun wani bi yana iya zama wani kila kuna tare matuka sai ci Allah rato min 50 har zuwa nan zuwa wannan wata muke March ko zuwa May kace to wanda ka san shari'a ta ce a rubu a wani za ka ce sai an rubutu kaza kaza an fahimta ko sai akwai hadde mutane wani bai yarda da ni ba fa wato bai koyi da ni ba wallahi sai da ya rubutu an fahimta don haka irin wannan in akwai aminci ko kokila wan kana ko kaninka in akwai aminci dai shine fa yan amina ba'dukum ba'dan amma ko na abin da an kaso yayi hankuri a rubuta yayi amma in akwai aminci da yarda to sai ya zama mustahabi ne to yace an yi rangwame akwai hadisi akan haka akwai hadisin da ya nuna an yi rangwame ya akwai amintaka ko yadda da juna ko kila kana kyautata mai zato ka ce wani ai ba sai an rubuta ba ai wani hadisi ne hadisin da Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi na 8381 kuma yana cikin sahihul jami' kusan sahihul jami'u shine al-jami'u as-saghir wanda asali Imam Suyuti ya rubuta amma Albani yazo ya gyara akai yayi ya inganta shi to hadisi na 281 hadisi ne mai tsawo mai ban mamaki ta hanyar Abu Hurairah Allah kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum a cikin Banu Isra'il da ya roki wani dan uwa ne cewa don Allah ya ara mai dinari dubu jama'a dinari dubu ba kananan kuɗi bane dinari 20 sune nisabin zakka miliyan 10 da nawa a kalanda sai ce ara mai in muka samu in muka ji miliyan 10 kun ga 10 za su shiga cikin dubu so nawa so 10 ko sai ku yi mana multiplier na wadannan adadin kuɗin mu je ko da wani dun ya himmu abin ai kalanda kan ni kullun sai na ƙara mai sheta ga wasu dina don katta mai nisa miliyan 10,800 ko da nawa da hudu to la sai a ce miliyan 10 da dubu kai mu ce ma dai miliyan 11 ko miliyan 10 mun ka ce to miliyan 10 so 10 miliyan nawa miliyan 100 to suwa dinari dubuwa inna lillahi wa inna kago san ba kananan kudi da ba to sai ce ara mai dinari 2,100,000 da wani abu to faqala sai ce ba matsala za a baka sai dauko kudin ga sai bashi sai ce to kamin ka bani itini bi shuhada'in ushiruhum ka mini shedu sai ayi shedu shi wanga da an shibashin shi yace a kawo shedu ba wanda ya bashi ba qala sai ce kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida yace to itini bi kafilin ka zo min da garanto wanda zan bari in zo da shi qala kafa billahi kafila Allah ya isa ya zan garanto dinka qala sadaqta yace haka ne fada fa'aha ila ajalin musamma fa kharaja fil bahari sai ko ya tafi ya hawo teku domin ya tafi inda zai tafiya fa qada hajatahu yaje biya bukatar sai ya gama abubuwan da yake tsawon lokaci summal tamasa markaban sai ya zo bakin teku domin ya samu abin hawa ya zo ya kawo mai ya qadumu ya isu alaihi garishi lil ajali alladhi ajjalahu domin ya kawo mai shi daidai wannan lokacin da ya ambata domin ya ce daga nan zuwa lokaci kaza kila kaza ga watan kaza zan yi kokari in taso mu hadu kaza ga watan kaza don tahiya ce ta kwalkwale lokacin sai in kama kudin ka walam yajid markaban ya zo bakin gabar teku bai samu jirgin ruwa da zai hawa ba yayi jira bai samu ba ga kudin garigare kuma ga ya alƙawalin ga yana kusa tawha fa akhadha khashabatan sai samu wani katako wani icce haka fa na qarha sai kwalkwale shi a waturmi yayi mai kama akwati fa adkhala fiha alf dinarin wa sahifa sai sanya wadanga dinari 1,000 a ciki ya kuma sa takarda wasiqa ma'aha ila sahibi ha zuwa ga wannan mai kudin summa zajjaja mawdi'aha sai kyara daure wannan kudin summa atabi hal bahara yazo bakin gaba summa qala sannan sai yace allahumma ya allah innaka qad alimta kai allah ka sani anistaslaftu fulanan alf dinarin naranci dinari 1,000 daga wani fasalani kafilan faqultu kafa billahi wakila a faradi bi zalika afwan shi yace to a kawo shaida sai nace Allah shine shaida an bayyana ko mistake ne nayi farko sannan yace min in kawo kafil wato garanto kenan sai nace Allah ya isa yanzu garanto domin ban da shi nan faradi duk ya yarda da wannan sharadi nawa wa inni qad jahattu na iya kokari na an ajina markaban in samu abin hawa abu asbiha ilayhi da zan kai mai shi billazi aqani abin ga da ya bani lokacin da komunista falam ajina markaban ba samu abin hawa ba wa inni astawdi'atkaha ya allah ina baka amana wadannan kudi farama bi hafil bahri sai juha cikin teku hatta wala jaddi hatta nuce tawha inna lillahi wa inna ilaihi summa sarafa sai kuɗe juya ta shi ya riga ya kini da Allah wa huwa fi zalika yatlubu markaban ila baladihi amma duk da haka yana kokarin ya samu abin hawa domin ya isa can garin shi yasa kenan ko kada da kini bai hana ka tashi ka motsa ko shi ka ce tawakkali kai tawakkali amma kuma ka hita kasuwa eh amma da shine cikakken tawakkali ba tawakkuli ba fa kharaja rajulul ladhi kana asfalahu yanzuru shi ku wancan mutumin sai ya zo ainihin bakin gaba nan da ya san lokacin da suka yi alƙawari kuma ya sanar ne za su haduwa yaji uhu bi mali fa idza bil kashafati allati fiha al malu yayi jira yayi jira har ya gaji zai wucewa sai ya ga wani katako nan babba fa akhadahu li fa akhadaha li ahlihi hataban sai ya dauke shi ya ce to ko dai makamashi a gida falamma kasaraha yana isa gida ya bude wajadal mala wasahifa sai ga kudin ga kuma ga takarda summa qadima ar-rajulu sai mutumin can shi ko iso alladhi kana tasallafa minhu wanda shi ya ci bashin ga fa atahu bi alf dinari ya saki zuwa da wasu dinari 1,000 wa qala sai ce wallahi ma ziltu jahiran fi talabi markabin wallahi kaka ga na latti ina can ina iya kokari in samu abin hawa liati ka bi malika in zo maka da kudin ka fama wajadtu markaban ban samu abin hawa ba qabla alladhi ataitu fihi kamin in samu wanga da kaga na hawo wai dun dai saba alƙawli ya guru qala sai ce hal kunta ba'asta ilayya bi shay, ai ka zo min da wani abu, baka kawo min wani abu, baka aiko min komai ba. Qala alam ukhbirka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu bihi, shin ba faɗa maka ban samu abin hawa ba? Ai na faɗa wa sa shi bai ko kawo can ba. Qala fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'asta bil khashaba, to ubangiji nan da ka ba aje a cikin katako to ya kawo mini shi. Allahu fa sarafa bi alfin bi alfika rashidan, ka koma dai da kuɗin ka na ka sai koi koma da su kariba. Wato wannan hadisin yana tabbatar da abuwa da yawa na yaqinin magabata da kuma yadda Allah subhanahu wataala ke yin abubuwan mamaki, kuma wallahi har gobe in ka gaskata Allah sai ka sha mamaki har gobe, wallahi Allah ya ƙara mana yaqini. To abin da yasa ibnu kasir ya kawo wannan hadisi, saboda ya nuna kenan akwai situation din da zai sa kenan ko babu shaida don daga yanan. To amma malaman usul suna da ka'ida, suka ce ai nan da labari ne annabi basa na previous generation da abin ya faru, ba labarin, domin ga ka'ida shari'a annabawa ba ta zama hujja. Ko kaji ai wani abu lokacin annabi Ibrahim, ko lokacin annabi Isma'il, ko Yusuf, yana cewa misunderstanding din Qur'ani, sai ka ce to ai lokacin annabi sun aika za, to ai ba shi muka biya ba yanzu. Sai in ka'ida ce, suka ce shari'atu man qablana laysa shari'atuna illa idha wafaqa shari'atuna, shi ka'ida. Suka ce shari'a al'ummomin da na gabace mu ba shari'a mu bace sai in bata cika ru da shari'a mu, ko kuma annabi ya tabbatar da ita. An gane wa azalat tawrata wal injil, Allah ce min qablu hudal linnas before, amma yanzu ha sai abinda shari'a ta tabbatar suwa. To ga abinda suka fahimta malamai, suka ce nan ba a samu inda annabi inkarin wani abu a cikin kisan ba, don haka shari'a mu ce ita ma, amma a wani lokaci a wani yanayi. Yaza lokacin malam Bello ya bace wai sai a ce mai ai annabi Nuhu ya ce inni asrartu lahu, nayi musu nasiranta musu lokacin wa'azi, yace mabiya annabi Nuhu dike wa ce mu a shugabanni da ziya ga hili, tunda annabi Nuhu ya ce gida gida ka bi su, na kibe musu gida gida, tunda ba wai annabi Nuhu dike ba. Allah zamu dace. To akwai lokacin da ba abin nan ba ka cewa ai ga hujja nan, akwai lokacin mun manta na duk in ba sa ba sai kai ta abin nan. Wani barista ne amma ya fahimci Qur'ani sosai, sai na kawo mai aya ce ina ai wannan ba aiki ne ta ko ba shahida ba, labari na Allah ka bamu, ba wai yana nuhin mu dabbaka ba, akwai abin da labari ne Allah ya basu a kawai na abin da ya faru a lokacin. Allah subhanahu wataala ya samu dace. To sai Allah subhanahu wataala ce
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in kuntum ala safarin, idan kun kasance a halin tafiya, walam tajidu katiban, ba ku samu mai rubutu ba, kuma ga ko ku iya ba. Ibn Abbas ya ce an wajaduhu, ko ko sun samu mai rubutun amma walam yajidu kirtasan, ba su da takardun da za su rubutu, au da watan koko tawara, au kalaman ko alkalami. To kaga domin yana ya kasance haka, ga ku cikin mota ga baka da kosisi, ashe kila kuɗin ka sun haɗe koko kaso kai ta rasfa abin ya kiya, ga ya za a isa a ci abinci, sai ka ce to Allah wani ranto min 20,000 koko, kaga wani abin sari da ka sun kasara da kuɗi domin ka zo garin ka ci riba ko ba kara, sai ka ce wani Allah a ramin. To kuma yanzu babu wanda zai rubutu, to nan babu laihi, Allah ya ce a farihanun maqbuda, to ai jingina. Sai kuma Allah ka bada wani hukunci shi ma, wato don dai kada duki wani ya ci duki wani ba da ka'ida ba, sai ai jingina. Sai ce ga waya kada mun isa, ga waya ta rike, amma waya zan domin malamai sun san ka'ida game da jingina, ya zama tahi kima bisa ga abin da ka amsa, kai ya zama waya ka ko 10,000 ba ta yi ga 20,000. kaga sai kaman mai waya kwango shi ta riko kai ko kana ka shan take ko ko gaja tsohon mashin haka mai ka an shi kusan 200 ko 300 ko wani mai kama da haka to dole ya zama sharadin abin nan ya zama abinda ka amsa bai kai abinda ka ba su a jingina ya za abinda ka ba su a jingina yahi abinda ka amsa tsara to Allah ce farihanun maqbuda kuma da wato jingina abin karba sai malamai suka ce to dole ne ya zama jingina kenan ana iya amsarta ba dai kace to gidana na wuri kaza sai ya zan jingina gare ka ba ina takardu to kuma ko takardu ha ana na bugi don haka ka tabbata na kwarai da an bayin da go ko kuma gona ko wani abu kamar haka to shi yasa suka ce wastadalla biha akharuna ala annahu la budda an yakuna rahanu maqbudan fi yadil murtahin ibn kasir yace shi yasa Imam Shafi'i dai ne cewa jingina tana iya zama ko ba abin da kaka yi rike wani ba amma da duka jamhur suka ce dole sai an baka hand to hand ka rike in mota ta kawo maka ita ka shiga ka tafi ka aje ta gidanka ka da makulli bai baka dai makullin shi tahi mota da can don da ko an baka makulli ai ba ta yi wani makulli ko wani abu dole ne zan makabuda ka damkai yauwa shi an makabuda ka damkai yauwa to ko san Hausa Sokoto ta haitu a baro-baro Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dha idan sashin ku ya aminta da sashi kamar bayanin da mun ka gabata su a dazu kenan fal yu'addi alladhi itmina amanatahu to wanda an ka yarda da amana ce an ka bashi to ya bada amanan nan in lokaci ya kokari ya bashi ko don da an bashi amana wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangiji ne kada ya ga an yarda da shi ba ai rubutu ba ya ci amana ko ya walwala alƙawalin da an kai da shi wala taktumu shahada Allah ya ce kada ku boye shaida kaga bayan da mun kai farko ba a son boye shaida ka san yadda an kai amma saboda tsoron ka azama hitina zuwa kotu ko kaza ka boye a ce gaba Allah ka ga dika cewa wallahi kai baka sani ba wa may yaktum hadu wanda ya boye shaida alhalin ya sani fa innahu athimun qalbuhu lalle zuciyarsa take take da sabo babu shakka yana cikin mutanen banza shine fajir kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya fassara inji Imam Sudai wallahu Allah alimu masani ne bima ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa to kaga wannan aya ta karantar da mu jingina shine a lokacin da kike buƙatar wani abu wata tabake ko ta arami ko kake buƙata to idan babu ainihin abin nan to sai ka bada jingina ya tabbata a hadisi wanda yake cikin Sahih Bukhari hadisi na 2916 da Muslim hadisi na 1603 Allah ya ƙara mata da Aisha take cewa afwan Anas dan Malik yake cewa tuwfiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin alhalin silkin sa na yaki na ga hannun wani ba yahudi ala 30 wusqan min sha'irin wato akan a wusqi 30 na sha'ir da ya ansa rahana ha yayi ba da wannan jingina kutan li ahlihi domin ainihin abinci ga iyalinsa a wata ruwaya wato yahudawan madina saboda irin zamantakiyar da suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin akwai zamantakiya ta mu'amala ta kasuwanci da sauransu to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa silke silke ko ba wani abu ne wanda za a ce a rigar shi ce kai ko tawahi ne silke na yaki na irin riga helmet wanda suke sa domin protection daga weapons makami ko wani abu to irin wannan duk ka ba da kan makamin ka shi kuma yana aiki da ita kila yana zuwa yaki ko farauta ko wani abu to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan domin zuwa wani lokaci ya ainihin biya shi kuma sharadi shine me dole ya zama abinda ka ba su a jingina ya hakima don haka Annabi ma biyo shi ciko ai ka gane ko bayan rasu Annabi sallallahu alaihi wasallama dayan biyu ko ne ya sai rigar ya ba da canjin da an ka biyo shi ko kuma a biya shi sannan wannan ka nuna maka Annabi na da tawazu'i ta yadda yana tare da masu kuɗi da yawa amma ba roƙon sa yake tabi su Abdurrahman bin Auf sai dai in sun fahimce ne inda yake ciki sannan su taimaka mai amma bai kama cewa kaza kaza da sauransu har su gano cewa dole yana cikin bukata domin akwai daga cikin waɗannan ƴan ta'adda masu suka hadisi suna cewa ai wannan hadisi an ci mutunci Annabi a ce wai yana kaza kaza kaga jahilci ya nuna Annabi ya rayuwa ta mi tawazu'i ba duniya ya sa gaba ba inda duniya ya sa gaba ai wannan ma hadisi yana nuna martaba da tawazu'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zuhurunsa da dama musamman malamin sunna din zaka ga wani bisai soro sai ka gami ana bin su bashi sai kai mamaki lokacin da suke rayuwa wani ya dauka duk duniyar ga sun tara ta kuma ɗan ka bincika duka zaka isko ayyuka ne na alkhairi sun kai ko taimaka ma wasu bayan Allah ba wai su bane sun ka an so domin su tara wani abu wanda abin a zo a gani mahi yawa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ma wato wani bi wurin da yake guba da kuma kahircin dake cikin zukatan su wani bi ma hadisin ma yabo yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba duniya a gaba ne ba duniya yazo tarawa ba don irin sa da yadda yake da matsayi a lokacin ma to ya fi karfin a ce ya ban mi wannan inda a ce duniya ya samu gaba ko sun yake a tara mai abin duniya ko wani abu amma haka yabbar duniya alhalin ana bin sa bashi wanda ko mun ji cewa abin da ya bari yafi wannan bashi don daga shi kaidar jingina don haka wannan silkin yahi mi yahi wannan abinci da ya ansa a gurin bai yahudi wallahu ta'ala alam to mun kawo kan gaba wanda ita ma to aya ce wanda addini a ce ta samu bayanin kanta amma saboda lokacin muna dan iya karanta ta sai zan mu yi matashi ya kamar yadda muka yi jiya sai Allah ki talillahi ma fis samawati ma fil ardh
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir
to wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda a cikin sama da abinda a cikin ƙasa duka na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum idan ma kuka bayyana abinda ke cikin rayuwarku kuka fade shi da halshin ku aw tukhfuhu ko kuka boye ba ku hadi da halshin ku ba yuhasibukum bihi Allah to sai Allah ya muku hisabi akai da ku hadi da kanku hadi duk dai duk abinda kun ka tunano ko kun kai waswasi ko kun kai hasashe cikin rayuwarku game da Allah ko addini ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko tsakaninku da junanku kai wata magana cikin zuciyarka to sai Allah maka hisabi akai asali haka aya ta sauka Allahu akbar to wannan aya sai Allah ce fa yaghfiru liman yasha amma yana gafarta mu wanda ya so ko da ya haka din wa yu'adhibu man yasha kuma yana azaba ga ainihin wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai Ibnu Kasir yace yukhbiru ta'ala Allah na bada labari anna lahu mulku samawati wal ard cewa mulkin sama da ƙasa fa nashi ne shi kadai shi yasa ce lillahi na Allah ne kadai ya ga mai ce ma fi samawati ma fi ard lillahi to yana ya zama kuma li ghairihi amma sai ce lillahi ya kangi kowa ya ce shi dai da mulkin sama da ƙasa iyaka waɗanga mahaukata su yi ta yaƙe-yaƙen su nan su halba bai ko kai sama duk iyaka da cikin duniya ya gama kuma shi faɗo ga ƙasa amma sarrafa sama da ƙasa na Allah ne kuma za su wuce wasu zo kuma fihinna ma bainahunna wa annahul muttali'u ala ma fihinna kuma Allah na tsinkaya ga duk abin da a cikin sama da ƙasa la takhfa alaihi adh-dhawahir wala as-sara'ir abubuwan da abbayene ko wadanda koyi ba su koyiwa ga Allah wa inda qad wa khafiya ko da ko sun yi karanta sun boye kwarai Allah na gare su shi yasa kake ji wani malami na cewa yubsiru dabiba namlatin sauda a fi lailatin zalma'a wa hiya mashiya Allah na ganin tahiyar tururuwa bakakirin a cikin duhun dare ta da tahiya Allah na gani Allahu akbar wa akhbara kuma Allah sai ya bara labari bayan ya nuna cewa duk abinda a cikin sama da ƙasa nashi ne babu mai wani abu in ba shi ba to sai yuhasibu ibadahu zai wa bayansa hisabi ala ma fa'aluhu wa ma akhfuhu zai musu hisabi ga duk abinda sun ka aikata ko sun ka boye fi sudurihim cikin kirazansu shine Allah ya ce in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu wato mene ne into wa into buduma fi anfusikum aw takfuhu wa hasibukum billah wato ko ku bayyana abinda a cikin ranku ko ma ku boye to Allah sai ya muku hisabi haka a cikin surat al-imran yake cewa into khfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wato da ku bayyana abin da a cikin ranku yanzu haka ka nasa wani abu cikin ranka ko ku bayyana wallahi duk Allah ya sani duk shi yana ganin ka zahirin ka kuma ya san abin da a cikin sama da ƙasa a wata aya yake cewa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir amman da ko innahu alim bi zati sudur ko ya san abin da a cikin ƙiraza in wasiru qaulakum aw ijharu bi Allah ya ce domin kafirai na cewa ku dan yi ƙasa ƙasa da mu ne ko aji mu ko ni suna mitin game da annabi dan yi ƙasa ƙasa ko ne ko sun yanzu ƴan uwa ne naji ko sahabbai ne sallah ce haba wa asiru qaulakum ko ku asirta magana ku a waje harubi ko ku bayyana shi ya sa abin da a cikin kirjin ku ga min ku fadi Allah akbar to ga aya lokacin da ta sauka kowa riya ji ta eh an ka ce haka za ta yi akwai matsala to shi ya sa Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace lokacin da wagga aya ta sauka lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ishtadda dhalika ala ashabi rasulillah wannan lamari yayi tsanani ga sahabban manzon Allah fa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo inda annabi thumma jathu ala rukabi suka fadi saman guyoyinsu wa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kullifna min al-a'mal ma nutiqu cikin ayyuka an azamu na abubuwan da muka iya wa da sauki as-salatu kamar sallah kaga sallah muna iya ta biyar duka was-siyamu azumi muna iya sa biyar 30 ko 29 wal jihadu muna iya jihadi asara musara asoka musoka was-sadaqatu haka nan sadaka muna iya ba da sadaka wa qad unzila alayka hadhihi al-aya amma ga an sauka maka wannan aya wala nutiqu ha ita kan ta karhin mu ba mu iyawa a ce har abin da an cikin ramu فقال رسول الله سي النبي تي اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم اي سو kuka kwade irin yadda ma ahlul kitabi sun ka fada kamin ku yahudu da nasara in an ce su yi abu su ce ba su iyawa su ce sami'ina wa asaina mun ji amma ba mu iyawa bal qulu sami'ina wa ata'ana ku ta hiko ita cewa sami'ina wa ata'ana Allah mun ji mun yi da'a mun yadda amma gufurana ga Allah gafarta muna rabbana wa ilaikal masir ya ubangiji gare ka makoma take to kun ji annabi ya ba su mahita shi ma annabi bai isa ya shigi ho ga lamarin Allah ba yace ku tayi bari ba matsala bari za mu yi magana ina annabi haka nan falamma aqarra biha alqawmu wa dhallat biha alsinatuhum to da suka tayi suka ci gaba da yin wannan sami'ina wa ata'ana sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir anzalallahu fi athariya sai Allah saukar da ayat da zamu tashi gobe insha Allah amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi haka wannan aya ce mai gwadi mai abubuwa da zamu karanta gobe insha Allah amana ar-rasul da fatar Allah subhanahu wa ta'ala muke roko inda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu lada inda muke kure ko tuntube halshi Allah ya shafe shi a cikin zukatan masu sare ga wata muna wa subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka